بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da tafsirin manota Ramadan shekara 1444 hijiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da shekara 2023 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na 7, kuma muna cikin suratul an'am. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 37, yau kuma za mu tashi a farkon aya ta 38. Inda Ubangiji ta'ala yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi
jannah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ma min في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.
وبنجي تعالى وما من دابة في الأرض babu wani abu da yake tafiya da kafa a bayan ƙasa, ko mutum ko wata dabba daga cikin dabbobi. Wala ta'irin yatiru bi janahihi, babu wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa. Illa umamun amsalukum, face su ma al'umma ne irin ku. Allah ta'ala ne ya shirya halittansu, yake shirya musu arzikinsu, yake tsara musu halayensu. Ma farradna fil kitabi min shay, ba mu bar wani abu ba a cikin lauhil mahfuz, face mun rubuta shi duk abin da zai kasance daga farkon duniya har zuwa ƙarshenta. Thumma ila rabbihim yusharun, sannan za a tashe su zuwa ga Ubangijinsu gaba daya. Ubangiji ta'ala ya ce kowace dabba da ka gani a bayan ƙasa, in an ce dabba kullu ma ya tubu ala al-ard, duk abin da ke tafiya, duk wata halitta da take tafiya a bayan ƙasa, to su ma jama'a ce irin ku, al'umma ce irin ku. Dabbobi, shanu, tumaki, awaki da sauran dabbobin daji da tsuntsaye, kaji, agwagi, dukkanin su halitta ne na Ubangiji subhanahu wataala, kuma su ma suna neman arzikin Allah. Allah ne yake azirta su da abin da za su ci. Har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna ala llahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqadu khishaman wa taruhu bidana, da za ku dogara ga Allah ta'ala hakikanin yadda ya kamata ku dogara da shi, da zai azirta ku kamar yadda yake azirta tsuntsaye. Da su waye gari da ninwa, kuma ba su tanadi abin da za su ci yau din ba, amma kafin zuwa yamma kuma sun koshi. To kaga su ma Allah ta'ala ne yake shirya musu arzikinsu. To wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum, babu wasu tsuntsaye da suke tashi da fukafukansu fa sai su ma al'umma ce irin ku. Kenan mutane al'umma ce, aljani al'umma ce, tsuntsaye al'umma ce, dabbobi al'umma ce, kifaye al'umma ce, duka halitta ne na Ubangiji subhanahu wataala. Allah ne shirya halittansu ya tsara su, kuma kowanne kalan halittansu daban, amma mahalicin guda ɗaya ne, Allah mai hikima. Sai dai idan mutum zai kera wani abu, sai ya duba wasu halittun Allah sai ya kwaikwaya, kamar wanda zai kera mota sai ya kwaikwayi abunan kwado, kawai tana kife haka kawai gashi nan da ƙafafuwanta. Wanda zai kera jirgi kuma sai ya kwaikwayi tsuntsu da kifi, in ka duba jelan na kifi, fukafukan kuma na tsuntsaye, abin ya yi kama da kifi, kansa ma kifi, fukafukansa ne ɗan zarta na kifi, to haka Allah ta'ala yayi tsarin sa sai dai mutun ya kwaikwaya ubangiji subhanahu wataala yace ma farradna fil kitabi min shay ba mu bar wani abu ba a cikin lauhil mahfuz shine alkitab komai mun rubuta duk kaddaran Allah subhanahu wataala tana ciki kataba Allahu maqadir al khalaiq qabla an yakhluqa as samawati wal arda bi 50 alf sana wa kana arshuhu ala al ma manzala sasuma yace Allah ya rubuta duk abin da zai kaddara a bayan kasa tun daga farkon duniyan har zuwa karshen ta Allah ya rubuta ya kaddara shi a lauhil mahfuz kuma al'arshin sa yana kan ruwa a cikin suratu hud Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wani abu mai tafiya a bayan kasa face Allah ta'ala ya lamunce arzikin sa abinda zai ci abinda zai sha abinda zai amfani da shi a rayuwarsa Allah shine mai bashi Allah ya san matabbatan su inda suke zama kuma ya san wurin ajiyan su inda za su koma bayan mutuwa ko kuma a mahaifan mahaifan su kafin su zo duniya Ubangiji ta'ala ya san da zaman su ba wata dabba ko wani kwaro da Allah ta'ala bai san da zaman sa ba jalla jalaluhu ka duba girman halittan Allah ka duba yawan su amma kowanne Allah ya san da zaman sa ya san shige da fitan sa yaje ya dawo yaje ya dawo duk wannan zirga zirgan Allah ta'ala yana sane da ita kowa ya san inda zai je kuma ya san inda zai je ya dawo jalla jalaluhu saboda haka kuma yace kowanne yana cikin littafi mabayyani shine lauhil mahfuz a riga an rubuta awwalu ma khalaqallahu alqalama qala lahu uktub qala madha aktub qala uktub maqadir kulli shay'in fajara alqalam bima huwa ka'inun ila yawm alqiyamah tun lokacin da Allah halici kalam alqalami yace masa yi rubutu sai kama yace me zan rubuta yace ka rubuta duk abun da zai faru daga farkon duniya har ƙarshe na kowane abu alqalami ya rubuta ya rubutawa ya rubuta duk abun da zai kasance har duniya ta tashi an riga an gama yana nan a lauhil mahfuz Allah ya san da zaman sa kuma ya rubuta shi a lauhil mahfuz kuma da ganin daman sa ne yake faruwa komai da ka gani an riga an gama turan gini turan zani wannan shine ake ce masa at-taqdirul azali wato kaddara ta tuntini ta tumba wuri Allah ta'ala ya riga yayi ya gama ba wani sabon abu wajen Allah ta'ala alam ta'lam anna Allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allahi yasir Allah ta'ala ya san duk abin da ke faruwa a sama da kasa yana nan a lauhil mahfuz ko abu ne mai sauki wajen Allah ta amma bayan duk da haka din kuma idan aka zo aka yi cikin mutum yayi kwana 40 40 sau uku wata hudu aka busa masa rai to kuma za a sake kuma wato dauko kaddara na rayuwarsa gaba daya a rubuta a cikin wani file aba mala'iku su rike kamar da ya tabbata hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yayi mani kwana 40 ya zama jini kwana 40 tsoka kwana 40 aka busa masa rai yursalu ilaihi almalak za a aika masa mala'ika fa yu'maru bi arba'i kalmat kalmomi guda hudu bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali shaqiyan aw sa'ida za a rubuta duk ayyukan da zai yi a duniya za a rubuta ajalinsa da adadin kwanakinsa da awoyinsa da mintocinsa da sekon-sekon nasa na rayuwa za a rubuta komai ba zai ketare ba kuma za a rubuta ayyukan da zai yi da ajalinsa da kuma arzikin da zai ci a duniya ba zai ketare shi ba an riga an rubuta an gama sannan shaqi ne mutumin banza ne ko mutumin kirki mai sa'a ne ko mara sa'a duk an riga an rubuta wannan shi ake cewa taqdirul umri wato kaddara na rayuwar dan adam kenan sannan akwai at-taqdiru sanawi shine budget na shekara kaddara ta shekara kuma kowa an riga an kaddara masa kuma abin da zai faru daga wannan dare laylatul qadrin zuwa wata laylatul qadrin ta zagayo shi ma shekara shekara kamar inda Allah ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أدلل ليلة القدر أكا سوقد القرآني سنة أدلل ليلة القدر أكي هكو انت دووني الأمر إذا ألا يكدرانا وننشكرا واني زي متو واني زي رايو واني زي أوري واني زي يكوئي واني زي تلوتي واني زي جي أيكين حجي واني بزي جيبا دوان قدرا idan baka shiga wannan budget na shekaran ba duk abin da kake son kai in bai shiga budget din shekaran ba bai zai yiwu ba za kai ta bugawa kai ta bugawa kaga abin ya gagara to ba kaddara shi a wannan shekaran ba sai a wata shekaran ne in aikin haji ne kai ta bugawa abin bai zai yiwu ba in aure ne haka ai ta dagawa sai ya shiga wata shekaran saboda ba kaddara ba in an kaddara kuma shikenan ko ba kaddara ai sai kaga abin ya yiwu a wannan shekaran haka nan arziki ma sai ga mutum ya arziki a shekarun Allah ya kaddara masa in bai kaddara ba kuma bai zai yi ba to ubangiji ta'ala ya ce ma farratna fil kitabi min shay wa mun bar komai a lauhil mahfuz wa mun rubuta mun rubuta wasu malamai suna fassara wannan da cewa alqur'ani ba bar komai a cikin alqur'ani ba amma wannan fassaran ba ita bace wato suna nufin duk wasu hukunce hukunce an faɗe su alqur'ani dan an bibiya kuma za a samu akwai abin da ba a faɗa a Qur'ani ba hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam suke cikatawa Allah ta'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayh an saukar manzon Allah Qur'ani amma wasu bayanin a cikin hadisi ake samu su karka auri mace ka hada ta da goggonta wannan ya zo a hadisi ne bai zo a Qur'ani ba haramun ne karka auri mace ka hada ta da yafin donta hadisi ne ya haramta to ana samun irin wannan amma dai tushen ilimi galibin sai yana cikin alqur'ani jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijal tushen abubuwan ku yi sallah amma dalla na bayanin sallah sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bada zakka dalla inda za a cire zakka sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi aikin haji dalla inda za a yi shi sai ka koma haji sai to amma kaga shi kuma lauhil mahfuz ba abin da ya bari komai da komai yana rubuce a ciki ba abin da ba a rubuta shi ba so ubangiji subhanahu wa ta'ala ce summa ilayhi yusharun summa ila rabbihim yusharun sannan za a maida su zuwa ga ubangijinsu kowa hadda dabbobin da mutane da dabbobi mutane za su tashi tsirara da loba babu takalmi innakum satusharuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla haka ubangiji ta'ala ya faɗa manzo sama yace za ta tashi ku ranar kiyama babu kaciya babu takalmi babu riga tsirara Aisha tace ya rasulullah ar-rijalu wan-nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd ya rasulullah maza da mata shashin suna duba shashi manzo sama yace al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'd lamarin ya wuce wani ya kalli al-awra wani kowa sha'aninsa kawai ya ishe shi to za a tashi kowa za a hada mutane kowa da kowa walan nughadir minhum ahadan ba mutun ɗaya da za a bari za a hada kowa a fafaji alkiyama to haduwan kuma za a yi hukunci ne fa za a yi hisabi za a yi hukunci za a auna ayyukan bayin Allah a ga waye zai kai labari waye bai zai kai labari ba su waye yan aljanna su waye yan wuta duk a wannan farfajiyan za a tashi wanda kyawun ayyukansa suka rinjaye muna na ya tafi aljanna wanda muna suka rinjaye ta tafi wuta wanda hisabin yayi tsanani bai zai kai labari ba wanda ya zama an sassauta masa zai kai labari sannan wani ya cuci wani duk in an je can ne wani ya zalunci wani za a biya ba a dauki ladan wanda ya zalunci ana ba wa inda ya zalunta da lada za a biya don kuɗi ba su da amfani a lahira ba su da amfani dan ba ladan sai a dauki zunubin wa'anda aka zaluntan a dora wanda ya zama azzalimi a ƙarshe aje aje fashi wuta kamar yadda ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya harbi wannan wani ya mari wannan duk a can za a je ayi a can za a rama hatta dabbobi manzon Allah sai suma yace dabban da ba ta da kaho idan mai kaho ta tunkure ta a nan duniya sai ta rama don an je lahira za ta rama a sa mata kaho ta rama kafin a ce su zama turbaya ba wani abin da za a bari kuma ya tabbata a hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuqza bainan nasi fi dima, farkon abun da za a yi hukunci da shi a tsakanin mutane abun da ya shafi harkan jini, duk wanda ya zudda jinin wani to da shi za a fara hukunci. Eh, wanda aka kashe dai zo yace rabbi salhu lima qatalani, ya Allah ka tambaye shi me yasa ya kashe ni, za tambaye ka, za ka bada amsa, saboda babu wani mummunan laifi in ba shirka ba da ya wuce kisan kai da gangan. Azo ya ta zudda jini jama'a, ana kashe al'umma ba ghaira ba dalili, wanda aka kashe bai san don me yasa aka kashe shi ba, shi ma wanda ya kisan bai san don me ya kisan ba, zalunci ne kawai babu hujja mai ghairi dalili. Saboda haka sai azo to a fara wannan hukuncin tukunna, sannan a dawo kan abin da ya shafi dukiya da sauransu. To idan wannan yana jiran mu, lalle mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron zalunci. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyama, ku ji tsoron zalunci, zalunci duhu ne ranar al-qiyama. Zaka shiga boni, zaka sha wahala, ba zaka kai labari ba, duk ayyukan da kake na ibada wani kake yi wa kenan, inde kai azalimi ne, kana yi wa waɗanda kuka zalunta, waɗanda ka zalunta ne. Yawwa, ka shi ka tara lada, amma in ka je adiba ana ba su, kai kuwa ka tafi wuta su tafi aljanna. Ba kuma munanan addu'o'i da suka yi maka a nan duniya, wanda tun a duniya abun zai shafe ka kafin ka je lahira. Manzon sun yace ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainahu wa bainal lahi hijab, ka ji tsoron addu'an wanda ka zalunta, don ba ta da shamaki tsakaninta da Allah. Idan kai zalunci mutum yace maka Allah ya isa, to Allah fa ya isa din, sai Allah zai karbi addu'an ko ba yanzu ba. Ubangiji ta'ala zai ce wa izzati wa lali da ansurannaka walau ba'da hini, na rantsa da izza na da girma na sai na wallahi sai na taimake ka ko ba yanzu ba, haka Allah zai ce ko zuwa gaba sai ya taimake ka. So ba za a jale mutum ba, la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu yufdi uqbahu ila an-nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanam, kai kana nan kana ta share bacci da mishari, wanda ka zalunta kuma yana nena maka munanan addu'o'i, kuma Allah baya bacci zai karbi wannan addu'an. To mu ji tsoron zalunci. To wannan abu zai bayyana, za a tara mutane ranar kiyama kuma a musu wannan hisabi. Sai Ubangiji ta lace wallazina kazzabu bi ayatina,
wallazina kazzabu bi ayatina summu وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
بنجي تعالى يتي والذين كذبوا بآياتنا وأن دسك كري يتآيو يمسم وأن سوني كرامي وأن دباس أجن الخيري وبكم سوني بيباي باسا فدان الخيري في الظلمات كما سونا cikin dubbai basa gani wato umyun kenan sun zo makafi man yasha Allah wanda Allah ya ga dama yudilhu sai badda shi wato wanda Allah ya ga dama badda shi zai badda shi wa man yasha wanda ya ga dama ya shiryar da shi kuma ya ja'alhu dai sanya shi ala siratin mustaqim abisa tafarki wanda yake madaidaici. Bangiji ta'ala ya ce wa'inda suka karyata ayoyin mu wa'annan su ne haƙiƙanin kurame kenan, wa'anda ba sa jin gaskiya duk wa'azin da ake ba sa ji, duk abin da za a gaya musu ka karanta alkur'ani ba za su ji na fahimta ba. Sannan bukumun kuma su ne wa'anda ba sa faɗan alheri, in an karanta musu ma to ba alheri za su faɗa ba, in an musu wa'azi sharri ne yake biyo baya, ba sa faɗan alkhairi. Sannan kuma fi zuluma suna cikin duhu, ma'anarsa ba sa gani kenan, sun zama makati ba sa ganin alkhairi, kamar wanda yake cikin duhu baya ganin alkhairi. Wannan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa ne a cikin suratul baqara, masaluhum kamasali allazi istawqada nara falamma adaa'a ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukumun umyun fahum la yarji'un. Allah ta'ala yake misalin su kamar wanda ya kunna wuta ne, wato ai kunna wuta don ya ga haske, yayin da wutan ta haskaka abin da ke gefe-gefen sa Allah sai ya tafiyar da haskensa gaba daya, ga haske ya zo sai aka dauki hasken, kaga duhun ya fi yawa kenan ko idan dama a cikin duhu kake ai kaga duhun da sauki amma haske sai aka dauke wuta sai aka tafiyar da hasken sai mutum ya zama yana cikin mummunan duhu mummunan duhu ubangiji subhanahu wataala ya ce to za su zama summun kurame ba sa jin gaskiya bukumun bebaye ba sa fadan alkhairi ummiyon kuma makafi kuma ba za su dawo akan batansu ba wannan sune hakikanin wadanda Allah ta'ala ya toshe musu basira duk yanda kai ba za su gane inda gaskiyan take ba to me yake kawo Allah ta'ala ya wannan mutum wannan irin wannan hukuban shine kangarewar sa tun ana lallabin ka kai imani ka ji tsoron Allah ana lallabin ka sai ka kangare ka ki a ƙarshe sai Allah ta'ala ya zo ya yunke akan zuciyanka kawai shikenan in ya rufe zuciyanka ka zama summun bukumun umuyun kawai baka da amfani gaskiyar ma ba za ka taba gane ta ba amma kai ka jawo kanka da gaskiyan kake nema kana neman shiriyan ubangiji ta'ala sai ya tsora ka wato ainihin akan shiriya amma tunda ba shiriya kake nema ba sai Allah ta'ala ya barka a cikin duhu kana nan kana imuwa ba za ka gane inda gaskiyan take ba kuma kai ka jawo kanka saboda haka mu ji tsoron Allah mu dinga neman inda shiriyan take Allah ta'ala ya ce wanda ya ga daman badda shi zai badda shi ba wanda sai hana shi don shine mai tasarrufi a cikin halittan sa yanda ya ga dama wanda ya ga daman ya shiryar da shi kuma ya tsora shi akan tafarki madaidaici zai tsora shi akan tafarki madaidaicin wani bai isa ya hana ba ubangiji ta'ala yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ina ga manzalar sassa ba kai ne kake shiryar da wanda kaga daman ka shiryar da shi ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga daman ya shiryar da shi baka shiryar da wanda kake so sai dai in Allah ta'ala ya ga daman shiryar sa shi yasa manzalar sallama duk da iya wa'azin sa da hikiman da Allah ta'ala ya bashi har yace masa ma wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici ma'ana ka iya wa'azi ka iya bayani gamsheshe wanda zai kama zuciya amma duk da haka ya kasa ya shiryar da Abu Talib saboda Allah ta'ala bai shiryar da shi ba har ya zo risuwa duk da kariyan da ya bashi har ya zo risuwa manzo sama bai fidda tamanin zai shiryu ba yana rashin lafiya na mutuwa yana ce masa ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatun ashhadu laka biha inda Allah ya babbana ka fadi la ilaha illa Allah wannan kalman zan maka shaida da ita ranar alkiyama zan kare ka da ita ranar alkiyama ba za ka shiga wuta ba amma Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya suna wajen sai su ce masa a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu zaka kyaman addinin Abdul Muttalib addinin babanka ka bar addinin babanka ka bi addinin yaro haka suke gaya masa sai ya sake fada ya babbana ka fadi la ilaha illallah zan kare ka da wannan kalmar ranar alkiyama ba za ka shiga wuta ba Abu Jahl da Abdullah ibn Abi Umayya sai su ce masa yanzu zaka kyaman addinin babanka Abdul Muttalib za ka bi addinin yaro manzon Allah ya maimaita su sake maimaitawa a ƙarshe ce wa ala millati Abdul Muttalib ina kan addinin Abdul Muttalib na bautan gumaka kenan shikenan sai rasu haka da wani zai iya shiryar da wani da manzon Allah ya shiryar da shi babban sani ya masa gata me ya rage masa sai ce wallahi zan nema maka gafara sai dai in an hana ni wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha zan nema maka gafara sai dai in hana ni aka yi Usman daga cikin sahabbai suka ce mu ma za mu nema iyayen mu gafara da suka mutu akan kafurci sai Allah ta'ala ya saukar da aya ya hana su yace ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ga annabin Allah da mu'mine ba su nema waɗanda suka mutu akan shirka ba gafara ba su tabbatar da cewa ƴan wuta ne mana sun mutu akan kafirci kaga Allah ta'ala ne ya ga daman ya shiryar da kai sai ya shiryar da kai ka nema wajen Allah ta'ala shiryan kai ta addu'a Allah ya dora ka akan shirya amma kaga wani yaro kuma bai hude da yake wa manzala sa sama hidima sai zama bai da lafiya manzala sama ya jambayi labarin sa aka ce bai da lafiya ya tafi gidansu yaje ya same shi ba iyayensa suna kansa manzala sa sama ya ce masa ka musulunta ka shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah sai ya kalli babansa babansa sai ya ce a dai Abul Qasim ka bi baban Qasim wato ka bi manzala sallallahu alaihi wasallam yace sai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah shikenan yayin musulunta ina musulunta sai Allah ya dauke ransa kaga zai tafi aljanna kenan manzon sama sai ya juya yana cewa alhamdulillahi allazi anqadhahu bi minan nari nagode wa Allah da ya tsamar da shi daga wutar jahannama da sababi na kaga Allah ya nufe shi da shari'a shi yasa ya shari'a iyayen sa Yahudawa ne suka bashi izini ko suka ce kabi shi kawai to dama sun san shari'an ƙarya ne kawai sun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shari'a yake abin da yazo da shi gaskiya ne Allah ta'ala ya ce wanda ya ga dama ya ji alhu ala siratin mustaqim zai sanya shi akan tafarki madaidaici menene tafarki madaidaici tafarki madaidaici shine almutaba'atu lillahi walir rasul bin Allah da bin manzon Allah sai sama shine tafarki madaidaici da dalilin ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul fatiha yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka shiryar da ni tafarki madaidaici tafarkin wa'inda kai wa ni'ima to su wane wa'inda yi wa ni'ima Allah ya ambace su a cikin suratul nisaa wa man yuti Allaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allah ta'ala ya ce wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana tare da wa'inda Allah ya yi wa ni'ima daga cikin annabawa da manzonni da annabawa da shahidai da siddiqai da shahidai da salihai bayin Allah ma dalla da abokan tafiya aka ce wanda ya bi Allah ya bi manzala sama yana tare da wa'inda Allah ya yi wa ni'ima a sai tafarki madaidaici shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan shiriyayye ne kana tafarki madaidaici amma an same ka kana bin shaytan kai watsi da ayoyin alqur'ani baka bin manzala sama kana bidiyoyi to baka kan tafarki madaidaici ka riga ka bata kawai in ka je lahira Allah sai ya tambaye ka abun bai zai maka dadi ba amma wanda yake kan tafarki madaidaici to shine wanda yayi wato ainihin nasara duniya da lahira sai Allah ta'ala ya ce
kul ara'aytakum in ataakum 'adhabullahi aw atatkumus sa'a أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ
بَنْجِجِي تَعَلَى يَتِي وَالَّذِينَ نَوْرِنَي قُلْ قل كغيا مسو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتكم كوباني لاباري ان اتاكم عذاب الله دون عذابا الله يزو مكو انن دنيا هلكه تزو مكو او اتتكم الساعه كو القيامه تزو مكو رانن تاشي القيامه ان غير الله تدعون ينزو نين الله ني زاكو كيرا غما كا زاكو كيرا كو ني ابو ده كوكي بوتا با الله بي ياي مكو ونن بلاين in kuntum sadiqina inda gaske kuke yi ku kira su mana kaga ba kiran suke ba bal iyahu tad'una Allah ta'ala kuke roka idan bala'i ya sauka muku ko idan kuka birkita lokacin tashi alkiyama fayakshifu ma tad'una ilayhi yayaye muku abinda kuke kiran sa zuwa gare shi insha in ya ga dama watan sauna ma tushrikun kumanta abinda kuke wa Allah shirka da shi guma kan naku kumanta da su kwata kwata ba za ku roke su ba to wannan shine halin da kafure suke ciki in an zo wajen ibada suna girmama wani abu daban tare da Allah suna bautawa gumaka suna bautawa shanu suna bautawa mutane amma kuma idan bala'i yazo kuma to sai su koma kuma su roki Allah ta'ala sun san Allah ne mai yayi masifa to kaga sai sun san Allah shine mai komai to shine ubangiji ta'ala yace to idan bala'in ya same ku azaba ta sauka a nan duniya kaman wani tashin hankali ko gobara ko yaki ko ambaliyar ruwa ko ruwa na tsufana ko wani abu wanda yake na ciwo ya sauka muku to da Allah ku roki guma kan man su yafe su yaye muku ba za su yi ba sun san guma kan ba za su yi ba amma Allah ta'ala suke roko sai su manta da duk guma kan gaba daya ubangiji ta'ala a cikin suratul rum yace idza wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri izahum yushriku kafurai idan suka hawo jirgin ruwa sai kama tangadi suka ga tabbas za su halaka jirgi yana tangadi yana tangadi ka kwatanta abu in baka hawo jirgin sama kama a ce jirgin kasa kama a ce ka hawo jirgin sama kaje yana irin gargada malam yana juyawa yana gargada ko hankalin sai tashi to jirgin ruwa in yi haka ya sake yin haka idan ya kife shikenan sun halaka to a lokacin fa zaka ga Allah ta'ala suke roko suna masu tsarkake ibada don Allah a lokacin duk sun manta da gumaka sai dai idan Allah ta'ala ya tseratar da su suka sauka daga wannan kogin suka fita daga kogin suka sauka a jirgin ruwa sai kuma kaga sun koma suna masa shirka kaga wannan akwai rashin hankali a cikin sa akwai kangarewa ga Allah subhanahu wa ta'ala to me yasa idan jirgin ruwan yana tangantangal ba za ku yi addu'a ba ai ba za ku roki kuma kan yayi muku ba ba za su iya ba sun sani ƙarya ne amma Allah ta'ala suke roko ko Allah kuma mai hakuri ne sai ya me sai yayi musu wannan Allah sarkin hakuri Allah mai rahama ne a cikin suratul isra'i wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah idan wani tashin hankali ya same ku a cikin kogi kuka tabbatar da halaka to duk wanda kuke bautawa sai ya bace muku sai ubangiji ta'ala ba ku ganin sa idon ku ko a zuciyanku sai Allah ta'ala shi kadai shi za ku dinga roka Allah ta'ala ya yaye muku to wannan dan adam halin sa kenan yanzu idan mutum lafiyar sa kalau shine neman mata shine shaye shaye shine sata shine ta'addanci shine barin sallah shine kaza shine kaza idan Allah ya jarrabe shi da ciwo ko wata masifa sai kaga kuma yana roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye masa yana wayyo Allah wayyo Allah yana roƙon don Allah a taimaka shi masa da addu'a a taimake shi da addu'a amma lokacin da yake lafiya garau ya manta da addu'a din ya manta da Allah subhanahu wataala to galibin mutane haka suke ka ji tsoron Allah a koda yaushe ba sai lokacin da kake cikin halin tsanani ba ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake ta'arraf ila Allahi fi rakhai ya'rifka fi shidda ka san Allah lokacin da kake zaman lafiya kake lafiyan ka kalo cikin wadata in ka shiga tsanani shi kuma sai ya sanka ma'ana sai ya taimake ka ka bi addinin Allah ka yi riko da addinin Allah lokacin da kake cikin walwala in ka shiga damuwa sai Allah ya kawo maka dauki sai yayi maka to da haka kafirai ba sa bautawa Allah ta'ala a lokacin da suke hali na ni'ima sai sun shiga hali na bala'i to lokacin kuma sai su bauta masa shi kadai ma'ana su roke shi kadai ba za su roki kuma kan ba hadisi ya zo a sunan na Tirmizi Imran ibn Husayn yace wata ran manzo Allah sai suma ya gaya babansa yace ya Husayn ni kan yau yanzu kuma kana kake bautawa ne kuma kanka guda nawa ne yace guda 7 kuma kan da yake bautawa guda 7 ina suke yace guda 6 suna ƙasa ɗaya kuma yana sama kun san waye a saman Allah ta'ala kenan saboda haka yana yiwa Allah shirka da gumaka guda 6 sai yace masa to Husayn idan ka shiga kana neman wani agaji ka shiga cikin masifa ko wani wata bukata da kake son abin nan a biya maka wa kake fuskanta sai yace na saman sai ya ce wai na saman ne kaga ya san cewa na sama shine mai amsa addu'a kuma me yasa bai zai bauta masa ba sai ya ce Husaini ka musulunta zan koya maka wasu kalmomi guda 2 Allah ta'ala zai amfani ne ka da su shikenan sai musulunta da ya musulunta sai ya ce ya rasulullahi ka min alƙawarin kalmomi guda 2 wanda kace zaka gaya mini ka gaya min su yace to ka dinga addu'a kana cewa Allahumma alhimni rushudi wa izni min sharri nafsi ya Allah ka tusa mini shiriya na ka kare ni daga sharrin kaina wannan addu'a tana da muhimmanci ko Allah ya tusa maka shiriya duk abin da zaka yi zama akan shiriya kake yin sa akan daidai abinda Allah yake so shi zaka yi kuma ya tsare ka daga sharrin kanka kar kai abinda Allah baya so ai mutun shi akan kansa ne yake zuwa ya jefa kansa a halaka kar ka je ka jefa kanka a halaka kar ka zama dan ta'adda kar ka zama dan shaye shaye kar ka zama fasiki ko mai sabon Allah ka dinga yace ka dinga yin wannan addu'a muhallu shayi shine sun riga sun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine abun bauta tunda in sun shiga damuwa shi suke kira shi suke roƙa ya yaye musu damuwan to me yasa lokacin da ba sa cikin damuwan ba za su bauta masa shi kade ba wannan shine ake cewa bata wato basira barishin basira jahilci ka kasa gane cewa wanda ya halicce ka yake azurta ka yake baka ci da sha yake baka iska da numfashi wanda in ka shiga damuwa shine yake yaye maka in alkhairi kake nema shine mai baka duk ya halitti duniya da abun da ke cikin ta saboda amfanin ka amma ka kasa gane shine ya cancanta ka bauta masa to babu wauta da bata da rashin hankali da ya wuce wannan yasa Allah ta'ala yace kaman dabbobi suke sun fi dabbobi ma bata inda mutum yana da hankali da zai gane shari'a din yasa Allah ta'ala yake bayyana cewa waɗanda ba su gane inda shari'a take ba to ba su da hankali da suna da hankali da sun gane sai ubangiji ta'ala yace
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
بنجي تعالى يتي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك حقيقه من ايكو منزني ازوا ga wasu al'umatai kafinka amma sai suka karyata su suka kafirce musu suka ki su yi imani da su fa aqaznahum bil ba'sai sai muka kama su da tsanani wadra'i da cututtuka la'allahum yatabarra'un domin su kankan da kai su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yakan jarrabi dan adam don ya ji tawabu'un sa ya zo a hadisi idza haballahu qauman ibtalahu Allah yana son mutane sai jarrabe su jarraba sai ta zama sawabin shari'a danka Allah yakan jarrabi bawa li yasma'a tadarru'ahu don ya ji kankan da kansa to wanda jarrabawa take masa amfani shine mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala to ubangiji subhanahu wataala yace ya aiko manzonni zuwa ga al'umatai kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma sai suka karyata manzonnin sai Allah ya jarrabe su bil ba'sa'i da tsanani menene tsanani shine talauci shine kuncin rayuwa shine yunwa shine ta'addanci kwace da kisan kai da yake faruwa a cikin al'umma saboda kangarewa Allah ne yasa Allah ya jarrabe su da wannan sanan wadra'i da cututtuka ga sunan kala-kala wasu ma sababbi ne an kasa gane maganin su irin cututtukan da babu ada sai kaga suna bullowa sai kaga ana ta neman ma inda za a kirkiro musu suna don ba su da suna ma kwata-kwata sai kuma duniya ta rudi ana nema musu wato ainihin magani ana nema musu magani to kaga wannan duka laifuffukan mu ne yasa laifuffukan mu ne da muna bin Allah ta'ala yanda ya kamata ba za mu hadu da wayannan abubuwan ba amma tunda muna kangarewa Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya jarrabe mu na Allah baya karewa akwai mutanen kirki amma yanda al'adan Allah yake mutanen banza suna jawo mutanen kirki wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa kuji tsoron fitina ba ta samun wanda suka yi zalunci su kade kowa da kowa sai ta shafe ka shi yasa aka shar'anta umurni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka domin idan ba ku yi riko da hannun masu sabon Allah kuka hana su ba to in bala'in yazo sai ya hade da ku kaman jirgin ruwa ne wasu na sama wasu na kasa na kasan nan sai sun hauro na sama din kafin su debi ruwa to sai na kasan suka ce maimakon mu dinga haurawa muna takurawa na sau muna diban ruwa mu huda kasan kawai ruwa dinga bubbugo mana muna sha muna amfani da shi manzala sai sun ce idan suka basu suka huda kasan jirgin ruwan ba su yi riko da hannunsu suka hana su ba to in ruwa shiga jirgin ruwan sai su nitse su halaka gaba daya idan ko suka rike hannayensu suka hana su hudawan na jau jami'an sai su tsira gaba ɗayan su to shine abin da ke faruwa masu sabon Allah a cikin al'umma, fasikai, azzalumai, wawaye da suke sabawa Allah, idan aka jale suka ci gaba da yi, to in bala'in ya zo sai ya haɗe da mutanen kirki. Amma in suka harƙi hannunsu suka hana su, shikenan sai su tsira gaba ɗayansu. To shi yasa Allah ta'ala yake jarraban kangararru, abubuwa na matsaloli na rayuwa daban-daban. To amma irin wannan in ya zo galibi mutane sai su manta. Sai su manta cewa laifuffukansu ne, sai suna ta laluben waiwa za su tsorawa. Eh, waye ne, ai wane ne, kaza. Wannan duk kana bata wa kanka lokaci ne. Ku ne kuka jawo kanku. Sai ran da kuka zama mutanen kirki, to shikenan komai na ku sai dinga tafiya inda ake so. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai zai canja muku ba sai kun canja. In kun canja halayenku daga na kirki kuka koma na banza, to Allah sai ya canja ni'iman da yake muku ta koma ni'ima, ta koma azaba. In kuna mutanen banza sai kuka koma mutanen kirki, Allah sai ya canja bala'in da ya sauke muku, ya tsora muku, ya maida abun ya zama alkhairi. Sai zama kuna cikin walwala da ni'ima. Amma in ba ku canja ba, wallahi ba shugaban da ya sai canja muku. Bai isansa ba, ai jarrabawa ne daga Allah ta'ala. To da haka kuna nan a cikin ta sai kun canja. To Ubangiji ta'ala ya ce ya jarrabe su da irin waɗannan tsananin, me yasa? La'allahum yatadarra'un. Don su yi kankan da kai su koma zuwa ga Allah ta'ala su dinga roƙonsa. Allah ka yaye mana, Allah ka yaye mana wannan masifa. To wannan fa wanda suka gane kenan. Wanda suka gane yace to mu koma addu'a, mu duba halayenmu, mu gyara matsalolinmu, ko Allah zai yaye mana wannan tsadar rayuwar, zai raye mana wannan ta'addancin da ake yi da wannan talauci da kuncin rayuwa. Mu koma mu gyara halayenmu, mu roƙi Allah ta'ala. Wanda bai gane ba, shi ba addu'a ne a gabansa ba. Sai dai ya dinga wayyo Allah ya shiga uku ya lalace, ko ya dinga tsora wani a matsayin shi ne ya tsora masa wannan masifan, kuma ba haka ba. Ko yanzu yana jin haushin Allah, zai yi imani cewa Allah ya jarrabe shi ne saboda zunubansa, sai ya dinga jin haushin Allah, kai har ma ya ce Allah baya sonsa. Da bakina na taba ji wanda ya ce Allah baya sonsa musulmi, saboda matsala da ya shiga kawai ta rayuwa. Musulmi. To kuma daga ba kuma ya kama bidiyoyi malam. Yanzu haka ina ganin sa ido na. Ya shiga cikin damuwa. Ya shiga cikin matsaloli na addini. Tunda yana furta irin waɗannan kalmomi. Bana so in faɗi dalilin da yasa ya faɗi haka din. Mun fita karatu tare da shi Kano. Wai Allah ban karatu shi bai bashi ba, daga ba ya koma neman kuɗi. Saboda haka sai ya ce shi kawai ya tabbata wai Allah ba ya sonsa, da Allah yana sonsa da mun ci gaba da karatu tare shi ma ya samu ilimi irin nawa. A ƙarshe je ya rungumi bidiyoyi kawai, bidiyoyi. Allah ya sa yana jina. Ya rungumi bidiyoyi ya zama dan bidiya kawai, kuma ba wani ilimi ne kirki ba. To kaga irin wannan duk jahilci ne malam, da rashin karantarwa. Allah ya jarrabe kai ka ce Allah ba ya sonka ne. Ya ba ya sonka, ya jarrabi annabawan Allah. Ya jarrabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah, yayi kwana uku bai ci abinci ba, sai ya daure duwatsu a cikinsa saboda yunwa, ya je yaƙi kafirai su sare kansa, su fasa masa kai, su karya masa haƙori, ya je dai a jajjefe shi kafafuwansa duk su cika da jini, takalminsa ya cika da jini, duk ba jaraba ba ne. To haka Allah yake yin abunsa, zai jarraba ka don ya daga darajanka, ko don ya kankare maka laifuffukanka in kai mai sabon Allah ne. Amma karka kuskura ka ce Allah baya son ka, karka yadda da wannan mummunan zato ne wa Allah subhanahu wataala. Allah bai zai yadda da wannan ba. In ka ci gaba dai kuma Allah sai ya jarrabe ka din, zai zama ba addini, ba kuma rayuwa mai daɗi, kai ba hawan ba wan kenan. To Allah ta'ala ya tsare mu. Ubangiji ta'ala yace yayi haka ne, la'allahum yatadarra'un, don su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ta'ala ya yaye musu wannan din. Sai Allah ta'ala ya ce, falawla iz ja'ahum ba'suna, ina ma da a ce lokacin da tsananin namu ya zo musu da jarrabawa, talauci da kuncin rayuwan, tadarra'u, sun kankan da kansu, ina ma da sun yi haka, da sun ga ikon Allah. Sai Allah ya yaye musu. To amma ba su yi haka ba, walakin qasat qulubuhum, sai da zukatansu ta kikashe, wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun, shaytan ya kawata musu abin da suke aikatawa. Mutanen annabi Yunus da suka ga bala'i ya tinkare su, annabi Yunus ya tafi ya shiga jirgin ruwa ya kyale su, suka tabbatar da Allah zai halakar da su, sai suka fita bayan gari da su da matansu da ƴaƴansu da dabbobinsu, suka je suka dinga kuka a bayan gari da su da ƴaƴansu da matansu suna kuka, Allah ya yaye musu wannan bala'in. Suka raba dabbobinsu da ƴaƴan dabbobin, ƴaƴa na gefe, iyayen na gefe, ƴaƴan dabbobi na kuka suna son su ga iyayensu, iyayen dabbobin na kuka suna son su ga ƴaƴansu, su ma suna kuka, suna ta kuka, Allah ta'ala sai ya dauke musu bala'i. Kaga tadarra'u kenan, sun kankan da kan, sun koma abun tausayi, sun maida lamarin su zuwa ga Allah. Allah ta'ala ya ce ina ma falaula izja'ahum basuna, ina ma da lokacin da bala'in namu ya zo, jarrabawan ta zo, tashin hankalin da talocin da tsananin rayuwan da cututtukan tabarra'u sun kankantar da kansu, walakin kasar qulubuhum, sai dai zuciyarsu ta kekashe, wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'malun, shaydan ya kawata musu abun da suka kasance suna aikatawa. Allah yana jarraban dan adam ba don ba son sa ba, domin ya koma zuwa gare shi. Kekashewan zuciya da shirka da kangarewa Allah da sabon Allah, zuciya na kekashewa idan kana sabawa Allah ta'ala baka tuba, digo ne baki zai digu a zuciyanka, baka tuba baka sake wani sabon Allah wani digon a haka zuciyanka tai tsaza sai ta kekashe. Manzo sai ya ce innal quluba tasda'u kama yasda'u alhadid, qalu wa ma jala'uha ya rasulullah, qala tilawatul qur'an wa ziyaratul qubur, zuciya tana tsatsa kamar yanda karfe yake tsatsa. Ya zaka yayi tsatsan zuciyarka ka dinga zuwa wurin wa'azi inda ake karanta alqur'ani ana bayani, in ko ka san fasara kai ta karanta alqur'ani, Allah sai yayi maka tsatsan zuciyanka, kuma ka dinga ziyartar makabarta, ka dinga zuwa inda ake binne masu rai, inda ake binne wanda suka rasu, ka je ka ga yanda ake binne mutum, wannan zai sa zuciyanka ta yi taushi, in ba haka ba za ta kekashe, kuma sabon Allah ka ne yasa take kekashewa, babu tuba zuwa ga Allah ta'ala. Ubangiji ta ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun, abinda suke aikatawa na masifa na sabon Allah na shirka shi tsatsa a zuciyarsu, shi yasa gaskiyar ma ba za su gane ta ba. Ko amma ka wa'azin ba zai shige ka ba, saboda me? Saboda wato zuciyanka ta riga ta yi tsatsa, kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa a sha'anin Yahuda, yace thumma qasat qulubuhum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa, zukatansu suka kekashe bayan nan, bayan shiriya ta zo musu suka zama kamar duwatsu, ko sun fi duwatsu ma kekashewa, don dutse ma yana fashewa, ruwa bubbugo yana faɗowa saboda tsoron Allah, amma su kuma zukatansu suna nan a kekashe. To saboda haka duk mai kekashesshen zuciya ba abin da bai zai iya yi ba, sai za ka ga mutum duk wani sabon Allah zai yi zuciyarsa ta kekashe, duk wani ta'addanci zai iya yi, sai ya dauki takobi ya burma wani. Kai lokacin da zaka ga za a burma wani takobi a cikinsa ko a sare, sai ka ji tsikan jikinka na tashi, shi ko babu ruwansa ko yana cizon haƙoransa kawai yana ta'addanci, saboda zuciyarsa ta kekashe babu imani a ciki. Sannan kuma shaitan ya kawata musu ayyukan da suke yi, duk wanda shaitan ya kawata masa aikinsa ko na sabon Allah ne, to shi ganinsa yake daidai, baka ganin yan ta'adda sai su ce maka jihadi suke yi, masu kinnafi sai su ce sana'a ce, ai kowa da irin sana'arsa. Wai a hakan ma mun tausaya masa, a hakan ma don kai ne, mu ma sana'anmu ne, ka san kowa a kan sana'ansa, mu ba za mu yadda ba, in ba basu kuɗi ba za su yi kisa, wai sana'a ne haka kawai ka kawo mutum ba gaira ba dalili, su dage. Kaga shaitan ne ya kawata musu abun, kamar yadda zaka je ka bude shagonka ko ka kasa kayanka ka sayar, ko ka bude wajen sana'anka kai abu a biya ka, wai su ma wannan din wai sana'a ne wai, amma ko sana'a ce ta banza, sana'a ce za ta kai ka wutar jahannama ranar alkiyama. Rashin imani ne, sana'a ce ta rashin imani da rashin tausayi, kuma Allah ta'ala bai zai ji tausayinka ba ranar alkiyama, tunda baka da tausayi. Inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-rahama, Allah yana tausayawa masu tausayi ne ranar alkiyama, duk wanda ba da tausayi Allah bai zai ji tausayinsa ba. Saboda haka shaidan in ya kawata maka ayyukanka na banza ne, amma kuma kai sai ka dinga ganinsa masu kyau ne, shi yasa kar kai mamaki dan bid'a da yake ta bid'o'i yana ganin lada yake samu, shirka yake yi, amma yana ganin tauhidi ne. Abinda Allah baya so yake na bid'a, gani yake ibada ne, wai yana neman matsayi a wajen Allah ta'ala. To kaga wannan shine shedan ya kawata masa ayyukansa kenan a cikin suratu Muhammad ubangiji ta'ala ya ce afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum yanzu wanda aka kawata masa wato ayyuka wanda yake akan hujja akan dalili daga alqurani da hadisi zai zama daidai kamar wanda aka kawata masa ayyukansa shedan ya kawata masa munanan ayyukansa yana ganin su masu kyau kuma yana bin son zuciyarsa ba za su taba zama daidai ba to idan har mummunan aikin ka kana ganin sa mai kyau ne to shedan ya gama da kai kuma tubanka zai yi wahala don wanda yake aiki na sabon Allah ya san sabon Allah yake yana jin zafin abun shi yake tammatawa tuba amma wanda kuma yake munanan ayyuka kuma yana ganin lada yake samu to wannan duk nasiha da zaka masa ma gani yake zaka kauda shi daga hanyar Allah ne to ta ya za a yi tuba irin waɗannan mutanen ba sa tuba sai ubangiji ta lace falamma nasu
falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ
وبنجي تعالى ته فلما نسوا ما ذكروا به يعني da suka manta abinda aka gargade su da shi wa'azin da aka musu suka kisu yi amfani da shi fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin kowani abu na alheri sai arziki ya dinga bulbulo wannan talala ne Allah zai musu sai arziki ya dinga bulbulo musu duk bukatun su kawai sai ta dinga biya duk abin da ya sa a gaba sai ga bukatan tana biya hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki suka dinga takama da abin da aka ba su na alkhairai na ni'imomi akhaznahum baghtatan Allah ta'ala ce sai muka kama su kotsom fa izahum mublisun sai gashi suna debe tammani daga dukkan wani alkhairi idan aka yi wa'azin aka yi gargadin mutum ya kiyaye karba shikenan sai Allah sai bude masa kofofi na alkhairai sai ya ga arziki yana zuwa masa ga lafiya duk abin da ya taba duk wani mukami da ya nema sai ya samu to Allah ta'ala ya masa talala kenan sai ya gama samun wannan abun ya dinga farin ciki irin na takama ake nufi anan da girman kai yana jiji da kansa kawai kan yi ankara sai Allah ta'ala ya kama shi baghtatan ba tare da ya shirya ba ba tare da yana tammani za a kama shi ba sai Allah ta'ala ya masa mumudan kamu shikenan sai ya ɗebe tammani ma daga dukkan wani alkhairi to idan Allah ta'ala yayi wa mutum irin wannan to ya masa talala kenan to duk wanda ka gani yana sabawa Allah ta'ala amma arziki yana bulbulo masa ga yaya ga alfurma ana girmama shi ana daraja shi yana samun matsayi a duniya amma kuwa mai sabon Allah ne to ka tabbata Allah yana masa talala ne a hankali yake bin sa nan gaba zai kama shi ba tare da ya sani ba a lokacin da yake rafka ne tun anan duniya kafin aje lahira Allah ya dandana masa kutsansa ya shiga cikin tashin hankali da bala'i da masifu idan an je lahira kuma a ci gaba da azabtar da shi to shi yasa sai abun tsoro ne ka wayi gari kana sabawa Allah ta'ala kuma bukatunka na duniya suna biya abun tsoro ne hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad manzon sa yace idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istijrajun thumma tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallan falamma nasu ma zukiru bihi zuwa karshen aya yace idan kaga mutum bawa Allah yana bashi abun da yake so na duniya kuma yana kan sabon Allah to wannan talala ne Allah yake masa sai ya karanta wannan ayan falamma nasu ma zukiru bihi fatana alaihim abwaba kulli shay da suka manta abun da aka buda musu aka suka manta abun da aka yi musu wa'azi da shi sai Allah ya budo musu kofofin alkhairi ko ta ina alkhairai na zuwa musu sanda suka dinga takama suna ji da kansu cewa wai su wasu ne sai Allah ta'ala ya kama su kotson sai suka ɗebe tamani daga dukkan wato ainihin wata rahama ko wani alkhairi Abdurrahman bin Auf bayin Allah yana daga cikin waɗanda aka wa albishir da aljanna wataran yayi azumi yazo zai yi buɗe baki yace aka masa abinci sai aka kawo abinci kala kala ka san me azumi zai sha'awan abinci kala kala ko yanzu ma za ka ga mawadata za ka ga aka kawo wannan abinci kala kala ne da aka zo aka zube masa a gaban sa sai hankalin sai tashi mutum ne mai kuɗi sai hankalin sai tashi sai kama koka yace an kashe Hamza a yakin Uhud bai da komai kuma yafi ni alkhairi fa huwa khairu minni yace an kashe Mus'ab bin Umair a yakin Uhud yafi ni alkhairi amma kuma ba a samu cikakken tufafi da za a masa likafa ne ba sai zani kwaya daya guntu idan an rufe kansa kafafuwansa su bayyana in an rufe kafafuwa kansa ya bayyana aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sa yace a rufe kansa da wannan zanin kafafuwansa a sa ganye haka aka sa ganye a kafafuwansa aka binne shi yace yafi ni alkhairi amma ya rayu rayuwa wanda take ta talauci yace wallahi ni kan ina tsoron kada ya zamana arziki na na lahira ne ake turo mini zuwa ga duniya sai ya kama koka ya tashi bude bakin da bai ba kenan bai ci wannan abincin ba to don kaga Allah yana bulbulo maka arziki yana bulbulo maka arziki to ko kada yi wa Allah ta'ala da'a ka ji tsoron Allah eh za ka yi farin ciki amma ka ji tsoron Allah kada Allah ya kama ka da wannan ni'ima din ka gode wa Allah kuma ka ji tsoron sa ka kawo masa da'a ballantana kuma in kana sabon Allah Allah yake bulbulo maka wannan ka ai tabbas ta lala yake maka kawai arzikin ka na lahira yake turo maka ka dan cinye in ka je lahira Allah ya kama ka saboda haka mutun ya ji tsoron Allah ya zama mai yi wa Allah ta'ala da'a sai ubangiji ta'ala ce
faqut ya dabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin
ubangiji ta'ala ce faqut ya dabirul qaumil ladina kazzabu wa qaumul ladina zalamu faqut ya dabirul qaumi sai aka yanke bayan mutanen nan da alladina zalamu wanda suka zalunci kawunan su suke shirka suke kafirci suke karyata annabawa sai Allah ya yanke ba su ma'ana ya tumbuke su gaba daya halakar da su sai ubangiji ta ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai da ya halakar da kafirai da suke karyata annabawa ya tumbuke su ya halakar da su suka zama tarihi a duniya sannan kuma ya bawa annabawansa da manzonnin sarin jaye da nasara alhamdulillahi rabbil alamin dama Allah ya alƙawari lati la aglibanna ana kataballahu la aglibanna ana wa rusuli Allah ya riga ya kaddara sai ya yi rinjaye da shi da manzonninsa innallaha qawiyyun aziz Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwai ne ba abin da ke gagaransa to ubangiji ta'ala sai ya gode wa Allah akan wannan mu ma sai mu gode wa Allah ta'ala da ya bawa manzonninsa nasara kuma ya halakar da abokanin gabansu waɗanda suke neman su ga bayan su Allah ta'ala ya halakar da su ya tumbuke su suka zama tarihi ana karantawa ana ba da tarihin su bangiji ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil